أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شدا ليغة وطن ربيع الآخر وربيع الآخر هجرة منذ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو أي da 443 wanda ya daidai da 6 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021. To, an nemi in gabatar da karatu ko nasiha wadda ta shafi ɗaya daga cikin ababe masu muhimmanci a musulunci, shine sadar da zumunci. To, sadar da zumunci mawdu'an shi ba irin mawdu'i ne wanda ake kayin karatu guda biyu ya kare ba, abubuwa suna da yawa, kuma mawdu'i ne wanda ya kamata a rinka maimaita shi a wurare daban-daban: khutubar Juma'a, karatuttuka gidan rediyo da gidan TV da wurare daban-daban da ake gabatar da nasihohi. To, don haka za mu kaskasa karatunmu ne kamar gida hudu ko biyar. Na farko, za mu yi bayanin asalin zumunta a cikin aya daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma. Na biyu, za mu kawo hadisai da suke bayani kan abin da ya shafi zumunci, waɗansu daga cikinsu da irin fa'idodin da za mu iya samu a ciki. Na uku, za mu kawo ababen da suke raunata zumunci da ababen da kuma suke sawar a yanki zumunta, manyan sabubba kenan. Na ƙarshe, za mu zo mu ga zumunci da 'yan uwantaka da kuma yadda zumuncin nan wani lokaci yana iya kai mutum, idan ya aza shi ba wurin da ya dace ba, ya cutar da mutum ya kai shi zuwa ga saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala. To, wannan su ne abubuwan da za mu tattauna a kansu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Ayar da za mu bude da ita cikin wannan karatu ita ce aya ta farko a cikin suratul Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wal arhama wal arhami inna allaha kana alaykum raqiba. Wannan aya ta buɗe da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Malamai suke cewa al'amarin da ya shafi masu imani sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, amma al'amarin da ya shafi musulmi da kafirai sai Allah ya ce ya ayyuhan nas. kenan wannan yake nuna cewa ashe kowa wajibin shi ne ya ji tsoron Allah sai wanda ya bijiri shi yasa ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum malaman ilimin alqur'ani suna da maganganu masu yawa anan waɗanda ba lokacin da zan iya kawo su bane a gurguje amma dai shi ya ayyuhan nasu a cikin alqur'ani ya zo a wuri guda 20 ne guda 20 na farko shine ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun a cikin suratul baqara na karshe kuma ya zo a cikin suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير هكا يا ايها الذين امنوا يا ذو 90 اتقن القران نفركم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم نقرا شيء يا ذو اتقن سوره التحريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه يا ايها النبي يا ذو اتقن القران وراي غدا 13 ان غاني كو نفركم سو شيني يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اتقن سوره الانفال نقرشي كما يا ذو اتقن سوره التحريم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير دد يكي اكو ايرين wannan aya a cikin suratul tauba sai dai waga cikin suratul tahrim ne ta suratul tauba yahlifuna billahi ma qalu shi zai zu nan kuma daraballahu mathala to malamai suka ce in anka ce ya ayyuhan nas sura makkiya ce wasu daga cikin malamai ya anka ce ya ayyuhal ladina amanu sura madaniya ce to ka ku ga wanda ka'ida akwai kuskure cikin ta don gashi nan suratul nisa'i madaniya ce kuma ta bude da ya ayyuhan nas sai malamai sun suka ce a in dai akwai ya ayyuhan nas babu ya ayyuhal ladina amanu amma in dai ya ayyuhal ladina amanu yana tare da ayyuhan nas to yana nuna sura madaniya ce ban sani ko mun fahimta ba akwai dai maganganu da dama na dan dai kawo su ne saboda babu na fa'ida Allah ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halice ku da rayuwa guda rayuwa guda tal shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta mata matarta ashe mace an halicce ta ne saboda ta taimaka ma namiji wajen gudanar da rayuwa ba wai saboda namiji yayi fitina da mace ba a ce duk abin da namiji yake iya yi mace tana iya shi ba haka nan bane a ita mace tana da nata tsari tana da nata aiki a cikin rayuwa namiji yana da nashi tsari yana da nashi aiki a wajen rayuwa hatta a lokacin jahiliya da addini bai yadu ba a Afrika miji shike sarawa mata ita take takewa ba a cewa a ba mace kwasa ta yi sari miji ya take wanda lokacin da babu addini kenan kuma an san da mata su suke kai rare ba a taba jin namiji ya dar mazani ba yayi daka matar shi tana noma ko a zamanin arna ya tiya kai mata rare to amma saboda Bature yana son ya bata kasashen musulmai yana son ya kawo fitina tsakanin maza da mata saboda a daina zancen gina ƴaƴa a kuma wajen fitina shi yasa kullun suke cewa sai an daidaita namiji da mace a cikin komai da komai ƙarya ce hatta da waɗanda suke goyon bayan wannan abin suna bin goyon bayan shi ne saboda neman abincinsu Allah kai mana tsari Allah ya ce to wattaqullaha wabassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah ya sanya maza da mata da yawa ƙarƙashin waɗannan rayuka guda biyu to nan abin da nake son mu gane shine babban zumunci wanda aya take magana kun san in an ce zumunci mu abinda mun ka dauka zumunci shine wanda kaninka wanka ko ba haka ba wanda ake uwa dai uba dai a akwai zumunci babba shi zumunci yana farawa da fami amma fami in ta girma za ta zan kabila kabila in ta girma an gane ko za a koma tushen asalin dan adam da musulmi da kahiri da baki da hori da dogo da gajere da waɗanda suke da rai da waɗanda suka mutu da waɗanda akwai yanzu da waɗanda za su zo duka jinsin su guda ne ƴan adam akwai abin da ya haɗa su shine kasancewar su ƴan adam babbar fami gaba ɗai ya bani adama shi yasa da za mu kalli asalinmu da bai dace mu zalunci juna ba don asalinmu gaba ɗai daga annabi adamu amma saboda ɗan adam yana kauce ma asalinsa yana mamakiyin baban shi biyayya shine shedan shi yasa yake zaluntar junan shi amma da har kafiri bai dace zalunci kafiri ba ko zalunci musulmi kuma bai dace musulmi ya zalunci musulmi ba ko zalunci kafiri don musulunci bai yarda zalunci ba wallahu la yuhibbu adh-dhalimin sai Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham wannan ita ce qira'a ta jamhur imam as qira'a ta al-kufiyun asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta tasaa'aluna bihi kina asalin shi ta tasaa'aluna bihi ne aka shafe ta un guda sauran qura'a kuma sun karanta tasaa'aluna bihi kina an duki ta un guda ta tasaa'aluna ne aka duki ta un aka mai da ita sin sai aka ce to tasaa'aluna bihi kuke ku ji tsoron Allah da kuke tambayar juna da shi don Allah wane ina neman ka bari don Allah ina son ayi min kaza domin Allah babu wani abu mai kima da daraja wanda ya kai Allah to wal arhama wannan ita ce qira'a wadda take ta jamhur kenan wattaqul arhama ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta sannan akwai wal arhami qira'a ce ta hamza kuma mutawatira ce ingantatta ce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ita ko sai ta zama to bihikin nan kenan kuna tambayar Allah ko kuna tambayar junanku don Allah kuma kuna tambayar junanku da al-arham shine wato zumunci to wannan qira'a tana da iskali wajen nahwu amma tunda qur'ani yazo ai qur'ani shine karshen fasaha dan haka maganar masu nahwu hayaniya ce amma wajen ma'ana ai ba a tambaya ba a rantsuwa da yake sun ce wawul qasami ce ba a rantsuwa da wani in ba Allah ba kuma ba a tambaya in ba da Allah ba to shi yasa malamai sun yi maganganu da dama kadi ba cikin tafsiri na Imam Al-Qurtubi ala ayyati hal dai abinda malamai suka din jaya suke nan in an ce wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham kenan wa haqqal arham kuna tambayar juna haƙƙin zumunci shikenan an fita daga cikin matsala don mi don Allah ce wa ati dhal qurba haqqahu aba mazmun dan makusanci haƙƙinsa to kenan nan wannan aya ta bude muna da fami zumunci gaba ɗaya wanda ya hada mutanen duniya gaba ɗaya yanzu nukta ta biyu za mu zo zuwa ga waɗansu daga cikin nassoshi da suka yi bayanin matsayin zumunta musamman cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na farko hadisi ne na Abu Huraira yana cikin sahihul Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa innar rahima shujnatun malaman lugha suke cewa wannan kalima ta shujna musallas lughawi ne muttahidul ma'na domin akwai musallas lughawi mukhtalifu al-ma'na kalima wadda wasalinta zai canza ma'ana sai ta canza to wannan mukhtalifu al-ma'na akwai wadda wasalinta zai canza amma kuma tana da matsayinta innar rahima lalle ita zumunta sai ce shujnatun ko kuka ce shajnatun ko ka ce shijnatun duk ma'ana su guda wato waɗansu wani abu ne wanda yake abinda ake ce ma shujna shine wato uruqu shajara sanyun itaciya almustabika wanda sun kashe cikin juna yadda baka iya raba sanyun itaciya haka ne waɗannan zumuncin ba abu ne wanda ba a iya raba shi duk yadda anka so a ce mutane ba su da alaka bai yiwuwa ina fata ana fahimta ta shi kuma mukhtaliful ma'ana bari in dan baku misali duk da yake fagen ilimi ne in anka ce alqastu ma'anar shi daban in anka ce alqistu ma'anar shi daban in anka ce alqustu ma'anar shi daban sabanin wancan da ashajna da ashujuna da ashijna duk ma'anar su daya in anka ce alqastu shine zalunci Allah ya ce wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hatara an gane ko in an ka ce al-qistu shine adalci gibo wasali guda Allah ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a in an ka ce al-qistu shine turaren wuta wanda ake sawa bai kama da gajiji misali to kaga daliban ilimi sai an tashi wajen neman ilimi al-muhimmu dai shi zumunci abu ne mai karfi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam inna ar-rahma shujnatun wa tu min ar-rahman daga Allah nan daga suna ar-rahman suna Allah mai rahama daga nan aka cira to wannan shi ar-rahimu dinnan rahimu kin nan yana nufin zumunci domin daga ma'aifa ne tausayi rahima yarhamu yayi tausayi ashe asalin zumunci abu ne wanda an ciro shi daga tausayi to sai cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam ce qala fa qala Allah Allah ce man wasalaki wasaltuhu duk wanda ya sadar da zumunci Allah ce zan sadar da shi wa man qata'aki qata'tuhu wanda kuma ya yanki zumunci Allah ce zan yanki shi akwai hadisi na biyu wanda shi ma yana nuna muhimmancin zumunci hadisi ne na Abu Huraira yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim lokacin da Allah ya halicci zumunta sai zumunta tana jin tsoro dan an san halin dan adam dan ta'addana sai manzo sai Allah subhanahu wata'ala ce hadha maqamul a'idhi biki min al-qati'a ma'ana matsayin da zan baki daga hukuncin da yankewa ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki Allah yana magana da zumunta wani zai ce to ai akwai matsala ya za ya ce Allah yana magana da zumunta ba ga zumunta a'a kai ne baka fahimta shi Allah shi na fahimta komai ga halitta kai Allah yayi musammai da kasai magana thumma stawa ila samai wa hiya dukhan fa qala laha wa lil ardi ya tawan aw karha qalat atina ta'ilin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu dan adam ka tsaya bakin ilminka wa ma utitum min al-ilmi illa qalila al-muhimmu dai Allah ya ce na baki matsayin cewa duk wanda ya sanar da ki zan sanar da shi duk wanda ya yanka ki zan yanka shi hadisi na gaba wanda zamu dauko kafin mu je zuwa ga bayanai na karshe shine hadisi na Abu Huraira yana cikin sahih Muslim wani mutum yazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال يا رسول الله يتي يا كي منزل الله تيرا دا امينتي الله ستبت اغريكا ان لي قرابه للي انا دا ودنسو ان قوا دان قرابه انا نهن كوسنتي كيني ان لي ذو قرابه دان قوا يكي رفي ما ابوتا كوسنتي يتي اصلهم ويقطعوني انا صادر دا زمونتي اما كوما سونا ينكي مي saboda dabi'a ce ta dan adam in son kai yayi maka yawa duk alherin da aka yi maka babu ruwanka asiluhum wa yaqta'uni ina sadar da zumunci amma kuma suna yanke min zumunci ma'ana su ba ruwan su da ni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya ni ina kyautata musu su kuma suna munana mini wa ahlumu anhum wa yazhaluna alayya ina nuna tausayina gare su amma ina hakuri da su ina juriya nun ko suna da zahin nuna kushin su a gare ni fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce da in kunta kama qulta in dai har abin da ka faɗi gaskiya ne saboda matsalan mu muna sauraren mutane amma sai mu dauki gaskiya mu ba su kawai kai tsaye a'a shin idan mace ta kawo karan mijinta shin zabura za a yi a kalli diyan mu ce a'a ya kamata a bincika shi yasa ce la in kunta kama kunta in ka kasance don tana yiwa ƙarya yake musu to mu ko yanzu matsalan mu labari ba mu bincike ina namu shiki ina wanda muke so yake to shine da gaskiya to shi yasa muke cikin wahala mai yawa a duniya saboda ba ma bincike shi ko Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadima babban bala'in da yasa muke cikin wahala wallahi shine saba mulkin Allah subhanahu wa ta'ala yace to faka annama tusiffuhumul mal indai yadda ka fada haka dan ne to kamar kana ba su toka ko habdi mai zafi shine almalu anan shi yasa dalibin ilimi tusiffuhum da simun ne shi yasa littattafai na ilimi suna bukatar sai an koma wajen malamai kuma sai an san littattafai masu fassara abubuwa kaga almallu nan da larabci ana nufin wato toka ko habki mai zafi asalin kuma almallu in dalibi ilimi kace mai jin larabci kace almallu gajiya malla ya mullu malla kaga sai kaje ka fassara da ba ita ba sai ai maka dariya kenan in dai haka ne to kamar kana duka habki mai zahi ne kana basu suna ci ka ko san ko suna cikin tashin hankali faka annama tusifuhumul mal sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wala yazal ma'aka min Allah dhahirun alaihim ma dumta ala zalik baza a gushi ba ana samun maka mai taimako daga wajen Allah fahim shine mai taimako huwa alladhi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الذي سامن مك معين دافع لأذاه واتو الذي سامن مك سبب بند ذا ستنكد إيمك تشوتر وسو تو كنغا أشي ونن ينانونا من تشيوا زمونجي باوي إدم متاني كنا مسو الخير با يوم وانك سنا تشيوا بداسو يمك با كوي كينكي تاجي ساكمكون دا الذي باك شيني الذي سنجامك تيمكو kuma wanga qur'ani ma ya fade shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya isar mishi hadisi na gaba wanda zamu kara da shi shine hadisi na wato Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cikin sahihul bukhari an yi sabani kan raf'i na wannan hadisi imam al-A'mash ya zaman da shi mai kufi amma imam al-Hasan da imam wato Mutrif susun daga da wannan hadisi sun yi rafa'in shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa cikin wannan hadisi laysa alwasil bil mukafir ba wai wanda in an zo wajen shi ba shi yake zuwa shine mai zumunta saboda shi wani in dai zaka zo gidan shi to shi ma sati mai zuwa zai zo gidanka amma in ka shekara 10 baka zo gidan shi ba zai shekara goma mai zo gidanka ba to wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to wannan ba mai sadarwa bane ma'ana wannan zumuncin shi zumunci ne mai rauni walakin alwasil alladhi idha qata'at rahimuhu wa salaha wanda ake kira alwasil shine wanda in zumunta ta yanke to yana sadar da ita shi yasa kuke ganin wani lokaci mutanen ƙauye sun fi mutanen birni zumunci an gane ko zaka ga suna zuwa daga ƙauye su zo amma da wuya kaga mutumin birni ya tashi ya ji ƙauye akwai wahala duk da yake muna yi maka mu uzuri birni akwai ayyuka da shagulgulla da dama amma lokacin hutu lokacin kwanje me yasa dan adam baya kokari ya je mai kwansa hadisi na gaba wanda zamu ƙara da shi hadisi ne na جبير بن مطعم شي مطعم ديري daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yadkhulu aljannata qati'a wannan riwaya ce ta imam al-bukhari mai yankewa baya shiga aljanna sai shi to kaga wannan shine abinda malaman usulut tafsir da malaman shari'a suke kira nassun ne mutlaq kuma ya zo mujmal an ce mai yankewa qati'un mai yankewa mai yanke zari mai yanke riga mai yanke mi'a sai riwaya ta cikin sunan musulmi ta ce qati'u rahimin mai yanke zumunta kaga nan ya fassara abin da ake nufi idan aka ce baya shiga aljanna nan dole sai mun yi hattara da fassara irin ta mu'tazila da ƴan khawarij domin shi yanke zumunci bai hitar da mutum daga cikin musulunci amma shi na daga cikin manya-manyan kaba'ira ba ana nufin bai shiga aljanna har abada ba amma ana nufin bai shiga aljanna tare da wanda za su shiga aljanna a farko shi da abin da ake so a ce ina fata an fahimci ne yanke zumunci Allah subhanahu wata'ala ya siffanta masu yanke zumunci da hasararru domin a cikin suratul baqara الله سبحانه وتعالى يكتوى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أشياء من ينكز منتا daga cikin hatsarin da yake fuskanta a rayuwarsa shine yana fuskantar kasancewa fasiki kuma yana fuskantar kasancewa sa wanda ya hasara shi ko duniya ba mai son a ce yayi hasara ina fata an fahimci ni shi yasa ma Allah subhanahu wataala yake fadar cewa masu yanke zumunci to la'ana Allah za ta tabbata a gare su a cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin suratul Qital فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهل عسيتم نين زشن كنا غني إن توليتم نين توليتم ونصب على ميسون فسر رشيد تشوا إن ألا يباك إيكو دقاء الولاية يعني أن تفسدوا في الأرض سيكو يبقى النبايا كسا بمن دان أدم بي إيه يبقى الناس ياسموني sai ya samu iko iko ko na Allah ya bashi dukiya wanda zai iya sakawa dan ya cimma burinsa ko iko na mulki ko wani irin mulki ne ko iko na karfin jiki ko iko na an bashi aure tunda mace in tana gidansu ita take da mulki ba inda zakai da ita amma sai miji ya koye halinsa sai an kawo mai ita sai ya maida ta kamar jaka saboda wannan lokacin da mutumin kirki ne yanzu ko ta shigo halu to shi yasa ba a gane dan adam shi yasa ake cewa wasu suna cewa dan adam kudi suna canza shi mulki yana canza dan adam an gane ko a'a malamai suke cewa zance mafi inganci suna bayyana dabi'o'in shi ne wanda a koyi dama mai girman kai talaka bai iya girman kai saboda kudi ababu ko ba haka ba yanzu da kudi suka shigo sai gami akwai damar da zai yi girman kai din dama mutakabbirin na amma Allah ya bashi dukiya sai girman kai ya bayyana haka jahili ko ya ce girman kai aikin banza ne amma in an ka ba mutum ilimi sai a gani shin kaka zai yi girman kai ga bayan Allah dan ka karanta boko ko dan ka karanta addini ai girman kai ba dabi'a ce ta mutane na gari ba shi yasa iyaye su yi hattara mutanen da ke da ladabi ladabin bogi su zo suna dukar da kai musamman mata daga su nan su yi aure ba su daga cikinsu sai kaga suna son mutumin da yake respectin su amma bai respectin uwayensu sai mace ta sa tsammanin kamar masoyinta ne mutumin da yake girmama ta amma bai girmama iyayenta galibi haka ne sai ta ga wanda shi ne ya dace amma wanda yake girmama iyayenta an gane ko sai ta ga kamar ita ba ta son shi ta yi tsohon gani wanda ga girmama ta bai girmama iyayenta sai ranar da ta shiga hannu ta koma kuka wanda bai da iyaka Allah ya kyauta almuhimmu in tawallaytum in kunka samu mulki in ji waɗansu malamai waɗansu malamai suka ce in tawallaytum in kuka juya kuka ba da baya an gane ko an tufsidu fil ard ku yanna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanke zumuntaku kinan samun mulki na isa wa a yanke zumunta samun kuɗi tunda an ce in kun samu iko koko in kun ka juya kun ka bada baya kuka ƙi bin umurnin Allah sai ku je ku yi banda sai ku yanke zumunci sai Allah subhanahu wataala ce ulaika allazina la'anahumullah wadannan Allah ya tsine musu ashe mutumin da yake yanke zumunci yana cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta ƴan uwa musulmi saboda lokacin mu bai da yawa kun san na gaya muku irin waɗannan mawdu'ai ne masu abin nan muna kawo wannan soshi da ayoyi saboda za su taimaka ma ɗaliban ilimi ko aya guda ka ɗauka ko ka ɗauki wata gaba sai ka iske ka ƙara faɗaɗa bayani shi yasa galibi ba mu son yawan bayanai mun fi son mu yawaita kawo na soshi sannan a ƙarshe sai mu liƙe da bayanai masu muhimmanci akwai hadisi wanda yana cikin صحيح مسلم حديثنا أنس بن مالك أنس بن مالك كيتوا من زع الله صلى الله عليه وآله وسلم كيتوا من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه wanga hadithi ne na Anas yana cikin sahihi Muslim man ahabba duk wanda yake son an yubsata lahu fi rizqihi ayal wata mishi arzikin sa dukkan mu muna son arziki to nan sai wadansu malamai suka ce a bashi arziki mai yawa wadansu malamai suka ce a a bashi albarka cikin arzikin shi albarka daban yawa daban wani lokaci abu zai zamanto dan kadan ne mai albarka wani lokaci zai zamanto dan kadan ne bai da albarka wani lokaci abu zai zamanto mai yawa ne bai da albarka wani lokaci abu zai zamanto mai yawa ne kuma mai albarka kina ashe akwai bambanci tsakanin yawa da albarka da karamci da albarka to wanda yake son an yubsata ayalwata mishi arzikin shi yalwatawa shin ta yawa ake nufi ko yalwatawa ta albarka to sai wasu malamai suka ce nan yalwatawa ta albarka ake nufi kenan koda arziki kadan Allah ya bashi zai sanya mai albarka koda arziki dan kadan Allah ya bashi Allah zai sanya mai albarka to anan dole sai mun yi waqfa mai muhimmanci wai ya akai a gane abu shina da albarka ita albarka waɗansu malamai suka ce ta samo asali ne daga albirka albirka asalin albirka shine wato kamar tabki wanda ake shan ruwa to shi ake kira albirka saboda kare ne zo ya sha mutum ya zo ya sha a ɗiba a yi noma a ɗiba a yi wanka to ya tattare da albarka daga nan aka samo albarka waɗansu daga cikin malamai sun ce cewa albaraka daga baruka ne shine abin da ya tabbata domin ana cewa barukal ba'ir raqumi ya durkusa to shi Sheikh Ibn Uthaymeen ya tafi akan waccan na farko na cewa albirka daga tun aka samu asalin sa wallahu a'lam amma ya za mu yi mu gane abu yana da albarka ya za mu yi mu gane abu yana da albarka abubuwa da dama Allah ya kira su suna da albarka misali alqur'ani Allah ya kira shi littahi ne mai albarka wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun Allah ya ce yana da albarkoki masu yawa waɗanda ba su da iyaka tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira sannan Allah ya ce ya albarkaci kewayen masallacin Masjid al-Aqsa to in an albarkaci kewayen shi to balle ma shi subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina qasas sham allati ya albarkace ta an gane ko wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ko ba haka ba annabi Isa ya faɗi cewa Allah ya albarkace shi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya almuhimmu dai ababin da suke da albarka suna da yawa kuma albarkar nan Allah ya faɗi in dai ana son a same ta abu biyu ne za a kiyaye wa a yi imani a ji tsoron Allah wallahi in an kai haka albarkar da za a samu Allah ɗaya san iyakarta kuma ba ni ne faɗi ba Allah ne ya faɗi walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ardh ba wai baraka ba in barakat ashe tashin hankalin da muke ciki imanin mu yayi rauni tsoron Allah mu yayi rauni kowa kudi shi kaso ko halat ko haram yanzu ma mutane ma ba buron su ba da halat akwai wani da aka zance an ci to dai ana son halat da haram yace kai ku saurara ku shi abinda ahalat abinda shigo hannu abinda ahram abinda bai shigo hannu ba kun ji wata sabuwar definition abinda larabar suke cewa alhalal ma halla bil yadi abinda ahalat abinda shigo hannu Allah ya ce da mun yi imani imanin ya zamanto imani mai karfi mu ji tsoron Allah sai Allah ya bamu albarka amma yanzu babu tsoron Allah kafin ka samu abinda za a yi don Allah akwai wuya a tsaya kuma a bi Allah babu abinda ya kai aure albarka ta hanyar aure aka yi annabawa ko ba haka ba mu hidda annabi Isa dan ka wani shi ce shi ban tsanya aure na bashin faɗo mun da annabi Adam ka sa akwai wanda dole sai ya abin ka
amma ku duba ku gani yau da aure ya zamanto ba a neman albarka aure yau gashi nan aure na ta mutuwa in an kai vacants aure nawa ake yi a tai a duba a gani kafin vacants ya dawo nawa akwai ina albarka take ana neman albarka wajen iyaye yanzu mutane ba ruwansu da neman albarka iyaye ana neman albarka wajen malamai na gari na Allah wake neman wai na ruwan mutane yanzu da malamai a'a yanzu duniya daga zancen kuɗi kawai babu wani mutunci to shi yasa sai Allah ya zare albarka da dala 100 ta da ta hijikka goma ta yanzu kuna gani me ya kawo wannan saboda mun hidda Allah cikin al'amuran dadibi wanga ban cewa dukan mutane saboda indai haka ban yi adalci ba amma dai da yawan mutane me yasa rayuwar su ba ta da albarka saboda yawa ake nima ne zancan albarka wallahi illa man shaa duk abinda aka nemi albarka tsakani da Allah Allah zai yi albarka amma ina abinda aka yi na nima albarka yanzu yawa na kawai aka bida wa yake tunanin shi amfani ɗan uwan shi musulmi a'a ina dai ban samu mai yawa mun fahimci wannan da kyau shi yasa dole sai mun dawo mun lazimci kanmu wannan yawan da muke so shine ya ɗibe mu rayuwar mu albarka mutum guda a aza shiga dukiyar al'umma ya ɗibe abin da bai shekara 50 shine ci shi ko bai sani ba ma Allah ko shekara guda bai yi a rayuwa ya halaka mutane ya ɗauki dukiyar su ya kai can waje shi bai amfana da ita ba kuma kafirai sun ja ita babu albarka ku duba ku gani waɗanda aka cewa sun samu makudan miliyoyi na haram ya rayuwar su ta ƙare dan salirkin nan da aka rinawa mushe professor masu karantarwa sai rayuwar su ta yi albarka saboda Allah zai saka musu sai kai iske mutumin da ya dauki dukiyar al'umma Allah ya turo mai cututtuka masu yawa kuma gidansu babu albarka iyan shi gaba ɗaya daga dan giya sai lalatacce babu mutum guda mai albarka amma yau zaka iske mutumin da yake ansanyen ne ya shekara 40 har ya yi karatu duk iyan shi daga wanda an functioner sai kaza Allah ya maido mishi abinda aka kwace mishi wa yake tunanin wannan sai yan kadan daga cikin mu to a gurguje kan in ja ku da dogon bayani saboda karatun mu lokacin takaitacce na malamai suke cewa in ana son a gane albarka misali guda za a dauka akwai wani malami ana kiransa ustadu doktor Mustafa Muslim in an ce ustadu doktor ana nufin professor wanda ya wuce doctor ya wuce doctora yana da littafi at-tafsir al-mawdu'i yadda ake fassara term ayi tafsirin al-qur'ani a matsayin term kuma yana da wani littafi da suka yi at-tafsir al-mawdu'i da suwar al-qur'ani al-karim nan kuma practice ne wajen manyan professor shine na al-qur'ani da doctor kusan 30 da dai suka hadu suka yi wannan littafin at-tafsir al-mawdu'i mujalladi 10 na jika 180 shi ke akarmak Allah ha? Sai wani littafi akwai wuya ko a garbar Allah mun shinkafa sun kai ban sanke ina ganin sun kai 18 ba. To Allah shi hore mu da. Amin amin. A cikin wancan littafin nashi at-tafsir al-mawdu'i wanda ya faɗi ka'idodi don wancan ba shi kadai bane. In ana son a gane albarka shine sai an ka ce a dauki shanu a dauki karnai ko karnuka. Kun san karnuka aiko? Kariya idan za ta haihu ko musa mage nawa take haihuwa? Wata tana haihuwa 7, wata 8, wata 9, wata 10, wata hanyoyi da haka. Saniya a shekara nawa take haihuwa? Guda ku? Cikin saniya ta haihu biyu. Kahin ka samu mai aihuwar biyu akwai wuya can ba a rasa na ba ake samun mai biyu balle ma haye da biyu in ka ga haye da biyu ma wani abu na wanda ke can zai yi wahala guda guda ne suke aihuwa to ana cin karnuka galibi dai in ba wajen 'yan cana ba kasan burin da estate na yi ana cin abin ga a'a mage musa musoshi ana cin su in dai ba can ba wajen arna ba to yanzu a duniya da shanu da karnuka da kuma musoshi wanne ne fi yawa shanu suka fi yawa su ke aihuwa guda guda su ake ci waɗancan su ke aihuwa tara tara goma goma kuma su ne ba a ci kuma an fi su yawa to wannan shi ake kira albaraka za ku ga mutum da salar na jika 100 yana da mata 4 ko 3 kuma wallahi duk ciki ake ci wani da salar na miliyan guda amma kafin wata ya kare sai ya ci bashi kun san ko me yasa babu albarka shi wanga gidan da yake dauka na haya daidai da shi bai dora maka shi abinda bai iya dauka shi ko wanga mata tai tana da mota tana da bond essence iyan shi kuma lakwarkin da suke yi ta san mil ko kuma shi na cikin gidan haya na san kisan mil yana dauka 1 million babu albarka shi yasa matsalan mu Africa ba wai salar ne kawai dai ba ban ce baka a ƙara ba mutane salar waɗanda suka cancanta amma problem kin ba na salar din ba dai ne yana cikin problem kin insurance mutumin da yake daukar salar na jika 100 yau in aka kai misalar jika 200 kafin wata uku ya lalace yanzu na jika 300 shi kaso in an ƙara mai na jika 300 na 400 yake so da za a kai misalar miliyan 5 sai ya nemi ƙari kun san ko me yasa saboda da shi na ɗakin jika 30 an ƙara salar ya kai jika 200 ya ce yanzu sai dai shambur sala da shi na cin shinkafa irin ta talakawa yanzu ya koma sai re-parfume shinkafa wanda aka sama turare mai turare da yana zuwa ya siyo naman shi na Bison St. Kant wajen mai hawa yanzu an koma ba a son irin wannan sai an ta alimentation an samu sardine da wane ne matsalar tunaninmu ne mu gyara rayuwarmu mu yi ta daidai da mun huta amma mun kiya ku dibi da saru sai ba a iya majinin cewa an Africa akwai wanda yake rayuwa kasa ga $100 ba su yarda da wannan ba su ga wajen su hankali bai karɓa wannan amma boko akwai mutumin da zai yi wata guda ma bai rika $100 ba mutanen da ke daji kiyo suke yi suna shan nonon raƙuma da shanunan shanu sai su yi enna ko sibuwa ma ba su shigo cikin gari ba balle su ga kuɗi don haka ku saurare ni da kyau neman albarka shi ne muka rasa shi ya sa rayuwarmu take cikin bala'i babu abinda za mu yi mu tsaya mu yi da zuciya guda kowa wanda shi ka so dai ya zan yi kalkil in samu mai yawa to wannan ya sa dukkanmu mafi yawanci muna cikin wahala ne don haka mu tsara rayuwarmu daidai da mu sai mu huta to yanzu kenan mun ba da misalin yadda ake gane mi yadda ake gane albarka ga abu mai yawa amma bai da albarka suka iske ya tarwatsi ga abu ɗan kaɗan amma Allah ya sanya mishi albarka wannan shi yasa malamai suka ce yana daga cikin mu'jiza ta alƙur'ani da ya zo wajen bayanin dukiya sai ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim yamhaqullahu riba Allah yana tauye albarkar dukiyar da akwai riba cikinta wa yurbi sadaqat kuma yana haɓaka sadaqa malaman i'jazu tashri'il qur'ani al-i'jazu al-tashri'i lil-qur'ani al-karim suke cewa ar-riba da larabci shine qari raba yarbu to riba a zahiri abu ne ana ganin yana karuwa to sai Allah ce yamhaqu wannan da idonka yake gani da hankalinka mai yawa Allah yana ɗebe mai albarka wa yurbi sadaqa kaga yurbi ita ko sadaka a zahiri mene ne raguwa ce an sanya mata suna sadaka daga as-sidqu na shine gaskiya don babu mai bada sadaka sai wanda ya gaskata Allah zai biya shi shi yasa anka sanya ma aboki suna as-sadiqu domin kana gaskata shi yana gaskata ka shi yasa aka sanya masa sadaki suna sadaki saboda yana nuna namiji yana son mace da gaske zai aure ta sadaki mun fahimci wannan to ita ko yurbi Allah yana habaka as-sadaqat sadaka ita ko sadaka a zahiri menene ina da dala 20 na ba da dala 10 ai ya ragu amma Allah ya ce ya samu albarka shi yasa a lokacin da president Obama yana president na États-Unis bankuna da anka crisis economic bankuna masu riba sai suka yi kasa bankunan da ba su aiki da riba na musulunci sai ba su samu matsala ba sai Obama ya ce ai musu research purkuwa bankunan da ba su aiki da riba bu su kai kasa ba su daga samun kuɗi kaɗan masu yawa sun kai kasa amsa ga ta cikin qur'ani yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim in kana yawan cin haram Allah ba a tsere ba matarka ba ta samun lahiya iyanka ba su samun lahiya kuma suturar da za a sa gidanka mai tsada kwarai kana ta ci kana ta cin haram kuma ba ka gamawa lafiya Allah ka gura sai ina ganin dai mun ga misali na albarka wanga hadithi na Anas man ahabba an yufsata lahu fi rizqi wanda yake son a sanya mishi albarka a cikin wato arzikin sa wa yunsa lahu fi athari yunsa da alhamza ne shine za a jinkirta mishi fi atharihi a bayansa na ana nufin fi umrihi kamar an ce in Allah kaddara mu mutun shekaru ai bai wuce su to kuma wanga hadisi kamar yana nuna cewa a za a kara mu mutun rayuwa to sai malamai suka yi magana guda biyu wasu suka ce abinda ake nufi nan can cikin babban allo na Allah ya rubuta ma shekara 60 amma mala'iku da suka zo rubutawa sai ya ba su shekara 50 lokacin da za a abin ga rubuta shekarun shi to ashe ya kaddara mutumin nan zai sadar da zumunci to da ya sadar da zumuncin nan sai Allah ya tirki goma nan da a can sai ya kara mishi su yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a abinda ake nufi shine Allah zai sanya ma rayuwar shi albarka mutum zai rayu shekara 20-30 amma zai yi aikin da wani wanda ya shekara 100 bai yi shi ba shi yasa waɗansu malamai sai ku iske ɗan shekaru kaɗan sun kai a duniya amma mi amma aikin da sun kai yana da yawa wani wanda ya shekara 100 ba ma mutum guda ba akwai mutanen da sun yi shekaru 100 duk in an hada ba su samun kaso guda na abin da wannan bawan Allah ya kafasa su Allah ya sanya mu rayuwarsa ne albarka waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shine Allah zai sa ambaton shi na alkhairi ya jima shi yasa annabi Ibrahim ya roki Allah ya ce waj'alni lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mini harshe na gaskiya a cikin mutanen da baya wai ma'ana Allah ka sa duk inda za a ambace ni a ambace ni a matsayin mutum na gari annabi Ibrahim shekara ta nawa da mutuwa wasu iyaka amma har yanzu ana cewa annabi Ibrahim ashe rayuwar shi ta yi tsawo amma mutumin da yake mutumin banza sai a yanke ambaton shi in ma an ambace shi da sharri inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar ko ba haka ba dai daga cikin shu'ara da ake ce ma Ahmad Shauqi Shauqi mutumin kasar Misra ne cikin literature ta Arab yana daga cikin waɗanda ba su jima da wucewa ba asrul hadith ake kiran shi tunda akwai adabul jahili akwai adabul islami akwai adab fi dawlar umawiyya da kuma dawlar abbasiyya da dawlar andalusiyya da dawlar dawlar mutatabi'a sannan al-asrul hadith Shauqi yake cewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farda' bi nafsika ba'da mautika dhikraha فالذكر للإنسان عمر ثاني يأتي دقات قلب المرء زوتي أتنا بقى وأتنا بعد تك 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 يأتي تولى بقى وتزوتي تنا جاي مكان أدم تيوا إن الحياة دقائق وثواني رأيوك جباتي من تتوكا لي ده سكن سكن سيكون سيكون saboda bugawan nan da suka yi alamuni na lokacin kai na kari ba shi yasa an kace yabna adam innama anta waqtun kullama zahaba juz'un min alwaqti zahaba juz'uk kai dan adam kamar lokaci ne duk lokacin da wani lokaci ya tafi to kai na ka tafi yace to farba bi nafsika irba nan da alhamza ne ka dauka ka marayuwarka ba'da mautika zikraha bayan ka mutu ka dauka kama rayuwarka ambatonta wani zai ce to in mutun ya mutu ya za a yi shi dauka ambaton shi a kai aiki na gari fa dhikru lil insani umrun thani ambaton mutun bayan ya tafi rayuwa ce ta gaba imam malik ya mutu sai a ce imam malik rahimahullah imam shafi'i rahimahullah imam bukhari rahimahullah imam abu hanifa rahimahullah imam ahmad bin hanbal rahimahullah wani rahimahullah sai ku abin yana suke rayi da za a tambaye ka wane ne shugaban kasar duniya a zamanin imam malik saboda lokacin da yake da mulki aka san shi ya san kikir wane ne fi kowa kuɗi duk duniya a zamanin imam malik lokacin da yake da kuɗi yankin da shi ta aka san shi yanzu kuma shi kenan amma wanda sun kai ma Allah aiki har yanzu sunayen su na yawo ga duniya to shine wadansu malamai suka ce nan za a jinkirta mishi wato a cikin rayuwa kenan ya zama to ambaton shi ya gani amma idan muka duba duka kaunin abubuwan babu abin da ya buwaye Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir ga haka ba sai mun tsaya mu bata lokaci ba akan duk fansarorin da malamai suka yi abu na karshe nuktan mu ta karshe saboda lokaci ya fara tafiya shine ababen da falyasil rahima ya sanar da zumuncin sa kenan in kana son ka samu albarkar rayuwa kana so Allah ya maka arziki mai albarka ka sadar da zumunci nukta ta kusan ta karshe shine me yake zahin bata zumunci a duniya akwai ababe guda uku durrigimar duniya mafi yawanci karkashin su take wato sunan su almimatul arba'a mimun ne guda uku to in mutun ya ketar guda hudu ne in mutun ya ketar uku to sai dai na hudu idan ana son a san mutun ya kai mutun ya zaman to wadanda guda uku ya ketare su duk wanda bai ketar wadannan tarkon ba to bai tsere ba in ku mutun ya ketar uku to ya tsira dan na hudu din shike dan babu matsala kuma duk rigimar duniya in ka bincika a karkashin wadanda ake samu mimun ne akramakallah mimun ta farko المنصب مصي ابن دي كي باتا زمونشي مصي ياو كنا غاني ان انتي زا سركي يا موتو يان اون شي نجيني واسو كوكا سو كاي واسو مي سونا داريا دان سون جيما ما سونا جيران موتو شي وني ما ياي تا زوا اند غو الله كا مي شي الله بي وادا سال سياسه in lokacin siyasa ya kama za ka azani je kamar baka san musulmi ta kiran ƙarya cin mutunci bacin wani ko ba ka nan bane babu irin rashin mutuncin da ba a yi babu shi al-mansib matsayi da an zo an ce za a bada matsayi ko cikin aikin addinin musulunci na yanzu na kana da wani ya ce kai wancan ya za ku ba shugabancin al'amarin kayi da kayi yanzu shi na araba ka blasar subhanallah shi yasa kuke ganin matsayi hatta da mallamai ba su ci daga sharrin shi ba aiki ne a gurguje mimun ta biyu almalu kuɗi da kaji zumunci na samun matsala yanka bincika ba a rasa sha'arin kuɗi ciki shi yasa sai a ce za a ba mutum aure ya kuwashi sai da lamin fami sai wani shi ƙetaro da ya ƙetaro sai a ce ina ita uwa da uba sun ce sun basuwa kuma an yi kusan sadat ko an sadat su kai to ke yanzu dai ke san mun shigo cikin zamanin waye ba 2000 ce baki ce yariya ta ce ba ta yi mu wallahi ba mu sani ba ko ko mace ma tana gidan mijinta iyayen su kashe mata aure saboda su babu ne kuɗi abu na uku mimun ta uku almar'a in ka ji rikicin duniya ya tashi mace ta mata su ga hadin rikicin duniya to duk wanda ya ketare ma waɗannan tarko guda uku billahi alladhi la ilaha illa huwa akwai alamun zai kai labari a rayuwarsa duk abin da ya kai mutum tashin hankali in ka bincika waɗannan ababe guda uku al-mansib da sadun ne al-mal al-mar'a daga nan sai al-maut sai dai a kashe ka duk wanda ba ruwan shi da matsayi ba ruwan shi da kuɗi ba ruwan shi da mace inda za a saba wa Allah ko za a yi rashin gaskiya to wallahi sai dai a kashe shi wallahi to waɗanda kuma suke ɓata zumunci duk in ka binciki zumunta ta samu matsala abinci ko ɗanga guda uku don shi ke haifar da komai da komai akwai hasada za ka iske mi ke sa hasada kwaɗayin ɗaya daga cikin waɗannan ababen ko ko Allah ya ba ɗan uwanka abu kana hasada shi ɗan uwan annabi Yusuf da suka ga Allah ya fifita shi a kansu ko ga alamun Allah zai fifita shi suka yi masa sharri kuma ba su hana ba duk abin da sun kai bai hana Allah ya kashe inda ya biya tentative da assassina sun so su kashe shi an saida shi a matsayin bawa an raba shi da garinsu tun shi na ɗan ƙarami ya zama na ƙarƙashin mace ya yi kaso ga baƙunta duk waɗanda suna sa wa baƙa zama wani abu tulis obstacle amma ƙarshe sai da Allah ya kashe inda yake so wa kadhalika makanna li yusufa fil ard yatabawwa minha haythu yasha ga waɗanda sun kashe sharrin nan sai sun ka zo bara ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dhur وجئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين الله يجوتا نقطه ta karshe shine akwai abin da ya kamata mu gane in anka ce al ukhuwa tana nufin yan uwantaka to kala kala ce anwa'un ne wa maratib wanga ina so in kawo shi saboda muhimmancin shi akwai al ukhuwa al-qurawiyya ko al-makaniyya wanda ta shafi wuri akwai al-ukhuwa al-lisaniyya wanda ta shafi yaren da ake magana akwai al-ukhuwa an-nasabiyya wanda ta shafi usra fami ko kabila sannan akwai al-ukhuwa al-imaniyya wanda ta shafi imani to cikin qur'ani akwai al-ukhuwa ma wanda ta shafi aiki iri daya yanzu Allah ce wa ila adin akhahum huda mun tura zuwa ga adawa dan uwan su hudu to su musu imani da shi ba nan ana nufin dan uwan su ko na jinsi ko na gari ko na yare amma ba na imani ba dan musu imani da shi ba dan Allah ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid kaga sun kafirci to ko kahiri na zama ɗan'uwa annabi a nan ɗan'uwa ko na jini ake nufi ko na gari ko na yare ko kuma su haɗa waɗanda guda uku akwai al'ukuwa cikin ƙur'ani tana nufin ƴan uwantaka ta aiki iri ɗaya ɗan caca ɗan uwan ɗan caca ne sai Allah ce wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin su masu yin almubazzaranci ƴan uwan shekaru ne a to ƴan uwantaka ɗaga aljani ya aihon mutum mutum na aihon aljani mai yan'uwantaka ta wato ɓannaki akwai yan'uwantaka ta dangantaka wa ati zal ƙurba haƙƙahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubadhir tabdhira sannan akwai yan'uwantaka ta imani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun to dukkan waɗannan ɗan uwanka ka bashi haƙƙin shi musamman in makwabcinka ne yana da haƙƙoƙi kun sani yadda malamai suke faɗa amma inda muke samun matsala shine muna fifita ɗan uwanmu na yare ko na jini ko ma ɗan uwanka musulmi bai dace ka fifita shi ba akan gaskiya na ake samun matsala domin ƴan uwantaka ta imani ita kadai ce ba ta zubewa ita har cikin aljanna akwai ta al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin. To amma yanzu babban matsalar musulmi shine dan uwanka na jini ko dan uwanka na yare ko dan uwanka na kabila in bai taka addini ko ko zai zalunci wani sai kai goyon bayan wannan wannan ka rusa addini kuma ka nuna ba zumunci na Allah da annabi kace ba don Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Yau babban wahalar da muke ciki shine dan an ce mutum dan uwanka na jini in ya rashin gaskiya sai ka karbe mai gidi wannan jahiliya ce ba addinin musulunci bane ba yahudi aka azami shi sata ba gaskiya bane Allah ya saukar da ayi daga sama ta bako ya kare mai yahudi kafiri. Inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfir Allah inna Allah kana ghafurar rahima wa la tujadil 'an alladhina yakhtanuna anfusahum. ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. المهم دي ابن بكي سو ان اوا دان ان تشوا ني دان اوا تاني نا جني الله ياتي ان باشي حقين شي اما الله باي تشي با ان ظالمتي وني ان دوكي حقين وني ان با دان اوا تا اني هكا نان بابو زنجن مسلمشي كما wannan shike sawar ba yadda za ai gaskiya ta tabbata. Shi yasa dole mu fahimci cewa shi zumunci ya tsaya ka akai inda za a saba ma Allah, domin an kai haka matsala za a samu. Allah ya yanke alaka tsakanin musulmi da kafiri. Ku dauki sahabbai muhajirin da ansar. Al-muhajirun koro su akai, mutanen da sun ka koro su ɗan uwansu ne na jini, suna jin yaren su garin su guda Madina. Akwai munafikai suka raba kaya da ɗan sauran ɗan uwansu su ko musulmi suka raba kaya da su. Ai ɗan Madina ne, Balarabawa ne, suna cin yaren su. Amma Allah ce in ma ɗan uwanka kafiri ne to kan ma kai suke ka rukan mishi kafara. Ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Abu Lahab babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yace tabbat yada abi lahab wa tabb ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شيسا الله يتشي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. كودا أمقوانك ليك إياك قصيتي لأموالك بايتشيك الله يتشي كما إغسيئا mu ko zan ka faɗa gaskiya kan ma'ayin ruka sai a ce kaga kaga shege dan banza. To in ba shege ba ga faɗa gaskiya eh ta bayan ubana. To in kai yanzu baka ganin cewa wanda ke ta bayan gaskiya ai ya hita bayan Allah. To da hita bayan ubanka da hita bayan Allah wannan ya hatsi. To lokaci yayi awa guda ta kare sai ku yi hakuri wannan shine abin da ya samu. Sai wani lokaci in Allah ya kaddara akwai rayuwa ana yawan musaki haduwa da ku. Abinda muka faɗa ya zamanto ne dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma a matsayin mu na ɗalibai Allah ya gafarta mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.